karatun allo almajirci da bara a kasar Hausa wayi sadaka hodankan zo ya ta taimaki almajiri sadaka saboda annabi za dai boruwa za kai shara Basim mim ara alulan hakuri alulan jaira hakara mimim jainun ara alulan jaira hakara mimim ara aya Allah yayi salati ga annabi Muhammad sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa baki daya karatun allo da almajirci da bara a kasar Hausa tsokaci da shawarwari daga mahangar musulunci da al'adar Bahaushe wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun na daya tarihin karatun allo da yadda tsarin makarantun allo suke tun farkon musulunci kafin makarantun boko nursery ko rauda zuwa sama sun mamaye mutane sannan har yanzu a wasu guraren abin haka yake makarantar allo ko a ce makarantar qur'ani ita ce ta farko da yaro zai fita daga gida ya je ya takuda da yaran unguwa don koyon qur'ani da karatu da rubutu kafin kuma ya yi karfi ya shiga neman sauran ilimi ko ya shiga wasu harkokin na rayuwa manufar wannan rubutu ita ce tuna yan uwa da suke lungunan birane da ƙauyuka muhimmancin tsarin karatunmu na allo ko da yake an yi sakaci zamani ya wuce wani bangare nasa amma wajibi ne a faɗaka kada guguwar zamanin ta tafi da sauran da ya rage ko ta kawo tarnaƙi ga tsarin baki ɗaya in dai ana magana haddace alqur'ani ne to ba a da wata hanya sabuwa a yanzu da tafi tsarin da ake bi a makarantunmu na allo domin ko makarantun yanzu da ake kira tahfiz suna da tasu gudunmawar ta bin hanyoyin zamani masu sauki wajen hadda da saurin yinta amma ƙarfinta bai kai yadda ake samun tsumuwa da dafuwa a makarantun allo ba ballantana zallan makarantun islamiyya su ma duk suna da mahimmancinsu amma ba kamar makarantun allo zalla ba wannan fa bana maganar wani abu mai kama da dori difini wanda yanzu ake yi a makarantun boko na koyar da qur'ani yana da matukar mahimmanci don akwai yaran da anan ne kadai za su sami na sallah amma ko da wai ni ban taba jin an ce ga wani dalibi yayi sauka a tsarin makarantun boko ba tab ballantana a ce ya haddace ido 60 ina aka washi lokacin amma shi kansa wannan din muna so da babu ware ba dadi sai dai da yake a fagen gwadawa muke shi yasa aka ce ba su kai ba makarantun allan nan dai su ne akan gaba abin da ake so shi ne yaro ya tsaya ya tsumu da alkur'ani mai girma har ya zamo jini da tsokarsa ya ratsa tunaninsa da ƙwaƙwalwarsa don haka ne ma ba a takuɗa koyon karatun alkur'anin da wasu ilimai na addini shi kansa yin hakan yana da asali tun lokacin sayyidina Umar yana tura malamai zuwa ƙauyuka da birane don su kafa makarantun allo kuma yana jan hankalin malaman da cewa za ku je gari ku biyo ya ruɗe da karatun alkur'ani kamar yadda za ku ji ƙudan zuma yana ƙara to ku karanta koya musu ruwayoyin hadisai ina tare da ku Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a hadisi mai lamba ta 28 da kuma sunan Darimi hadisi mai lamba ta 285 zuwa 286 wannan marufa ta sayyidina Umar har yanzu tana nan a cikin tsarin makarantun allo ana dakatar da karanta sauran ilimai domin kada su ɗauke hankalin ɗaliban da suke karanta alkur'ani daga ƙur'anin da suke biyawa ana tsayawa ne a gugu da alkur'ani akan allo turmin dakan tilawa ko turmin daka tilawa da sallo a hankali za mu kawo bayanai wara-wara insha Allah waɗanda za su fito da muhimmancin wannan tsari da muka gada tun talatali. Za a tabbatar da asali da tushe daga addini na wasu abubuwa a wannan tsarin karatun namu na allo, waɗanda wasu a lokacin yanzu suke ɗauka kamar al'adu ne kurum, har suke son kai wa tsarin gaba ɗaya farmaki. Wannan bai hana a fito da wasu matsaloli da suka yi wa tsarin tarnaƙi a zamanin yanzu ba, suka fitar da shi ta wani ɓangaren daga asalin da tsarin yake kai tuntuni. Za a kawo tarihin tsarin da nuna irin gudunmawar da kyawawan al'adun Bahaushe suka haɓaka da shi, ko kuma suka haɓaka shi. Shi ne abin da zai nuna mana mafita da shawarwari masu kyau da za a riƙe ko a koma kansu domin inganta tsarin karatun. Ga dai yadda faɗakarwar yanzu za ta kasance. Faɗakarwa ta ɗaya, dukkan ƙasashen musulmi suna kula da makarantun Ƙur'ani, domin a nan ne yaro tun yana ƙarami zai koyi jimlar abubuwa waɗanda su ne manufofi da amfani da alfanu masu yawa da makarantun allo suke da su. Daga ciki dai akwai, na ɗaya, sawa yara jin girman Ƙur'ani da duk abin da yake da alaƙa da shi, kamar takarda mai ɗauke da rubutun larabci a zukatansu tun suna ƙanana, domin kafin yaro ya kai ga ɗaukan kusullin gudan musafi sai ya kai wani mataki a karatu. Na biyu, laƙanawa yara harafai da ayoyin Alƙur'ani su tashi da sura ɗauku gwanin sha'awa a bakinsu. Na uku, koya musu rubutu da karatun Muhammadiyya na ajami tun suna ƙanana, sun yi babbaƙu, sun yi farfaru, don haka ba wani rubutu na larabci ko azami da zai gagare su karantawa. Sun koyi jahilci, sun zamo masu cikakken ilimi, wato literate a turanci kenan, tun suna ƙananan su. Na hudu, tabbatar da zancewar igiyar koyo da koyarwa ta Alƙur'ani, wadda Annabi alayhi salatu wasalam ya ce mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi Alƙur'ani ya kuma koyar da shi. Bukhari ya fitar da wannan hadisin, domin wannan silsila ita ce igiyar da Allah maɗaukakin sarki ya zuro mana, ba za a yi wasa da ita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika wannan Qur'ani igiya ce da Allah ya zuro, gefenta yana wurin Allah, ɗaya gefen kuma yana hannunku, sai ku kankame shi da kyau. Mu'jamul Awsat na Tabarani da kuma Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba. Na biyar, tsare da kiyaye abin da tsarin da a dunkulensa, ko da yake addini ne, amma ya zama na ɗaya a cikin kyawawan al'adun Bahaushe. Na shida, kiyaye ɓalɓalcewa da ɓata na wasu gudunmawa da Bahaushe ya bayar wajen haɓɓaka ilimi baki ɗaya, musamman kuma ɓangaren Alƙur'ani kamar tsarin rubutun ajami da tsarin harbi da sauransu. Na shida, koyawa yara tarbiyya ta zamantakewa tsakanin tsarekunsu da girmama malamai da manya. Faɗakarwa ta biyu, Alƙur'ani shine littafinmu wanda Allah ya saukarwa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuma nemi da mu dage wajen karanta shi da zurfafawa wajen binciko ma'anoni da shiriyar da ya kunsa. Amma fa hakan ba zai samu ba, ko kuma na ce ba zai samu ba, sai an koyi yadda ake karanta Alƙur'ani. Wannan shine ake kira da larabci talkini, da Hausa kuma larabcin ne sai aka hausantar da shi aka ce laƙanawa. Karatun Ƙur'ani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an laƙanawa mutum, in ba haka ba zai daddatsa karatun kurum, ya kakkarya shi yadda bakinsa ya murguɗa. Yin haka kuma tushe ne na ɓata, ma'ana mutum ba zai ce ai na iya jan baki ba, to bari kurum na kutsa kai na fara karantawa, ai zan iya. Wannan abin da aka faɗa yana da dalilai masu yawa da suke nuna dole sai an je makarantun Ƙur'ani sannan a koya. Ga su kamar haka. Na ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin Annabi alayhi salatu wasalam da cewa in mala'ika Jibrilu ya zo yana koya masa Ƙur'ani, ya daina biyawa tare da shi, ya bari tukuna har ya gama biya masa, daga nan sai ya karanta. Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ka riƙa motsa harshenka da karanta Alƙur'ani kenan, don ka gaggauta haddacewa. hakika mu za mu tattara shi kuma za mu karantar da kai shi idan muka karanta shi to ka saurara ko ka saurara abin da ake karantawa sannan bayanin sa yana kan mu kamar yadda ya zo a suratul qiyama aya ta 16 zuwa ta 19 wadannan ayoyi masu girma suna tabbatar da cewa qur'ani baya samuwa sai da malami mai lakkanawa dalibi sannan kuma dalibin ana buƙatar ya saurara yadda yadda malamin yake furta kowane baki ko harafi kamar yadda ake yi a makarantun allo har da na zamani a yanzu na biyu sahabbai dukkan su sun koyi yadda ake karanta alqur'ani da kira'o'i daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka koya suka isarwa na bayan su sannan sai na Umar bin al-Khattab ya ji wani mai suna Hisham ibn Hakim bin Izam yana karanta suratul furqan amma ba sai da ya lakanto daga annabi alaihi salatu wasalam ba dan haka sai ya rike shi suka tafi wurin annabi alaihi salatu wasalam da suka je sai annabi ya ce Hisham karanta mu ji bayan ya gama ya ce haka aka saukar da shi sannan ya ce wa sayyidina Umar kai ma karanta mu ji da ya gama sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce kai ma ka karanta shi kamar yadda aka saukar sannan ya ce an saukar da qur'ani akan harafai guda 7 ku karanta wanda ya sauwaka ko ya saukaka gare ku mu wadda na Imam Malik mujalladi na 1 hadisi mai lamba ta 201 da mai lamba ta 473 haka sahihul bukhari hadisi mai lamba ta 2419 haka sahihul muslim hadisi mai lamba ta 1936 wannan hadisin ya tabbatar da samuwar kira'o'i daban-daban daga cikin su akwai ruwayarwar shi wanda ita ce wanda duk makarantun Allah mu suke koya wa dalibai tunda daga wato fararen sau kuma ita ce ake gani a rubuce akan alluna har yanzu na uku Ibn al-Jawzi ya kawo labari game da Imam Hamza Ibn Habib az-Zayyat ɗaya daga cikin manyan makaranta Qur'ani masu kira'o'i 7 a lokacin da yake karamin yaro ya je kantin mahaifinsu na sayar da mai irin na abinci sai ya dauki mushafi ya karanta wato da ya fara karatu sai ya karanta da kuskure cewa alif lam mim zalika alkitabu la zaita fihi ya karanta shi da zaira da taguji wato babu mai a ciki maimakon ya karanta da ra da kuma ba kamar yadda ake karanta shi akan daidai cewa la raiba fi mahaifin shi yana jin haka yace tashi ka tafi neman ilimi a wurin malamai mala ya kawo wannan a cikin akhbarul humqa wal mughaffalin na Ibn al-Jawzi daidai da kuma a gaban malaman sai gashi ya fito a matsayin imami cikin manyan makaranta Qur'ani da har a nade kasa ana amfana da ilimin wannan kuma bai hana shi da ya girma ya ci gaba da sana'ar mahaifin nasa ba wato mahaifin sana'ar mahaifinsa ta sayar da mai ya ci gaba da sana'ar sayar da mai yana yin safararsa da irin su wato da irin su kwakwa da cikwi daga gari zuwa gari Malam Ibn al-Jazari ya kawo wannan a cikin Gayatul Nihaya mujalladi da 1 shafi na 114 wannan yana nufin malami ko alaramma ba zai zauna haka babu sana'a ba tasirin sana'a yana hana roƙo da karaman murya Jarir bin Abdul Hamid yace Hamzatu Zayyat ya wuce mu muna zaune sai yace a taimaka masa da ruwan sha sai na kawo masa ruwan sai ya dube ni yace amma kuwa kana halartar salatin da muke yi na ce na'am sai ya ce gaskiya bana buƙatar ruwanka Ibn al-Jawzi ya kawo wannan a cikin Safwatus Safwa mujalladi na 3 shafi na 156 darasin da yake cikin wannan kissar a bayyane yake ga malamai da alarammomi marasa sana'a da aikin yi na hudu ana faɗa cikin irin labaran raha na yau da gobe cewa wani mutum da bai samu malamai sun lakkana masa Qur'ani ba ya ga an rubuta farkon suratul Kaf a yadda tsarin rubutun ma kasar Hausa ana rubuta kalmar Kaf da girma sannan kuma ba dugu ko daya akan harafin da wannan mutumin yazo karanta sai yace wow aka ce kai dakata menene haka yace wawi wow ai wow ne yaji dadin gurin zama kawai muhimmi shine bai samu allakana masa ba dan haka ya karanta shi da kuskure da shirme akan haka malamai suke cewa kada ka dauki karan ko kuma koyan karatun alqur'ani daga wanda ya dauki mushafi kurum ya koya akai bai je allakana masa ba kada kuma ka karba hadisi daga wanda bai sami kwarewa ba sai dai duba takardu kurum kile al-arabiyya la ta'khudh al-qur'ana min mushafin wala al-hadith min suhufin fa dakarwa ta uku bayanai ingantattu sun tabbatar da cewa an fara kafa makarantun allo tun lokacin annabi alayhi salatu wasalam da sahabbansa saboda yanayin lakanto karatu da aka fada a sama ya samu ni ta wannan fuska ga kuma dalilai da suke nuna haka na daya Abdullahi bin Mas'ud yana cewa na lakanto sura 70 daga bakin annabi alayhi salatu wasalam a lokacin Zaid bin Thabit yana da yan tukkuwa a kansa a makarantar allo Musnad na Imam Ahmad hadisi mai lamba ta 3697 da hadisi mai lamba ta 3929 wannan makarantar da Ibn Mas'ud yake ishara gare ta ta iya yiwa ita ce aka kafa ta bayan an yi yakin Badar a shekara ta 2 bayan hijira wasu daga cikin waɗanda aka kama a yakin an yarjejeniya da su akan cewa za su koya wa yara 10-10 rubutu daga cikin su akwai Zaid bin Thabit kamar yadda Imam Ahmad ya ka a Musnad nasa wannan hadisi dai a bayyane yake cewa akwai makarantar allo a lokacin Annabi alaihi salatu wasalam dalili na biyu Umayl bin Thabit radiyallahu anhu na koya wasu mutane da suka zauna a Suffa wato wuri ne a can bayan masallacin Annabi alaihi salatu wasalam wanda baki da marasa gida suna sauka a wurin a lokacin Annabi yana koya musu rubutu da karatun alqur'ani sai wani daga cikin su ya bani kyautar baka sai nace ba komai wannan ai ba kudi bane bal zan yi amfani da shi a jihadi a tafarkin Allah sai kuma na tambayi annabi alaihi salatu wasalam sai yace in kana so a nan nada maka wuta ta wannan bakar to sai ka karba Imam Ahmad ya fitar da wannan a Musnad nasa hadisi mai lamba ta 22741 anan ko da yake bai ce ya kafa makaranta ba amma dai ya nuna cewa a lokacin suna ware wuri ya koya wa manyan mutane karatu irin wannan kuma yana da yawa kusan kowanne gida ma a lokacin ba za a rasa ba dalili na uku Ummu Salama ta tura wa malamin wata makarantar allo muallimul kitab kenan da larabci tace turo mata yaran da za su zo su yi mata kadar audiga amma ya turo ƴaƴa babayi ba Bukhari ya fitar da wannan hadisin kuma hadisin ya nuna samuwar makarantar allo tun a lokacin bugu da ƙari kuma ya nuna samuwar irin al'adar nan da Bahaushe yake kira da uwar ɗaki uwar ɗaki tana taimakawa yaron da ya zo karatun allo ta fuskar ɗaukar nauyinsa da abinci da abin sha da tufafi ita kuma za ta rika sa shi wasu ƴan aikace-aikace waɗanda ba su fi ƙarfinsa ba a wasu lokutan ma har kayan sallah da sauran alherai take yi masa takan kai har wani lokacin ma sai ta aurar da shi ko kuma ma ta bashi diyarsa ko zuriyarsa ya aura in ya girma misalai akan wannan suna da yawa fadakarwa ta hudu kulawa da makarantun allo a bude sababbi da inganta tsofaffi ya daɗa samun tagomashi a zamanin sahabbai domin musulunci ya yaɗu sosai mutane kuma suna son fahimtar sa dan haka a bude makarantu har da ta manyan mutane irin wadda Ubada bin Samit ya bude a lokacin Annabi sai aka bude wasu makarantun yaran ma aka dada kafa wasu da yawa a duk fadin dolar musulunci ga misalan da suke dada tabbatar da haka misali na daya Sayyidina Umar yana tura wani mutum mai suna Abu Sufyan ya je ƙauyuka ya koya musu karatun alqur'ani wanda yake zuwa makarantar kuma sai ya bashi dama ya doke shi
Malam Ibn Hajar ya kawo wannan a cikin al-Isaba fi tamyizis sahaba mujalladi na 1 shafi na 151. Wannan yana nufin musulmi sun kasance ana tirsasa su dan su je su kai ƴaƴan su makarantun Allah. Ma'anar wannan shine duk abin da zai inganta makarantun Allah to wannan ya wajaba gwamnatoci a garuruwa da kasashen musulmi su yi. Ba wai tunanin wargatsa su da tarwatsa ɗaliban ba. Misali na biyu, Abdullahi bin Umar ya kasance yana yi wa yara sallama suna makarantar Allah. Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad. Sahabbai duka suna yin irin wannan kulawa da dalibai a makarantun Allah, su je wurin su yi musu sallama, domin a nan ne za su ga irin shawarar da za su bayar don inganta lamarin karatun. Abun ya kai har a nan Afirka ma, a kasar Tunisia an samu irin haka. Giyas bin Abi Sharif ya ce, Sufyan bin Wahab wanda ya rasu a shekara ta 82 bayan hijira, sahabin Annabi ne, ya kasance yana wuce mu a garin Kairawan a lokacin muna yara, sai ya yi mana sallama a lokacin muna makarantar Allah. Shi kuma ya sa rawani, ya jefa jelarsa a baya. Ibn Abdul Barr ya kawo wannan a cikin Al-Isti'ab mujalladi na 2 shafi na 66. Sau biyu Sufyan bin Wahab ya shiga garin Kairawan. Na farko a shekara ta 60 bayan hijira, wato bayan shekara 5 da gama gina garin, sai kuma a shekara ta 78 bayan hijira, Riyadun Nuhus na Abubakar Al-Maliki mujalladi na 1 shafi na 91. Wannan hadisi ya nuna cewa makarantun Allah sun kafu a Afirka tun lokacin sahabbai, tunanin wargatsa su kuwa ba daidai ba ne. Misali na uku, har ila yau Sayyidina Umar ya tura Abu Musa al-Ash'ari garin Basra, tana Iraki a yanzu, ya zama gwamna. A cikin jawabinsa na kama aiki ya faɗa wa mutane cewa Umar ya turo ni wurin ku don na koya muku Al-Qur'ani da kuma sunnar annabinku. Wannan ya zo a sunanin Darimi. Don haka Abu Raja ya ce, Abu Musa ya zaunar da mu a makarantar Allah a masallacin Basra, ya sanya mu mu yi halka-halka, yana sanya kaya irin na gwado guda biyu farari, Akhbaru Makkata na Al-Fatihani mujalladi na 4 shafi na 10 hadisi mai lamba ta 2303. Misali na 4, Adham Ibn Moris Al-Bahili, ɗaya daga cikin shugabanni a wannan al'umma, yana alfahari da kasancewarsa na farkon wanda ya fara zuwa makarantar Allah a garin su. Yana cewa ni ne farkon yaro da aka haifa wa musulmi a garin Hims, tana kasar Siriya a yanzu, kuma ni ne farko wanda aka gani yana ɗaukar Allah a kafadarsa. Ina zuwa makarantar Allah ina koyan Al-Qur'ani. Mukhtasar Tariki Dimashq na Ibn Manzur Al-Ifriqi mujalladi na 2 shafi na 367. Wannan magana kaza ga tayo Allah ya sanya mata haske, ana jin dadin abin da ya faɗa, ana kuma kallon sa a matsayin wanda ya kafa fitila mai haske ta ginuwar makarantar Allah a garin su. Ya yi mutum alfahari ya yi wa Qur'ani hidima, ya kuma ba shi kariya da fito da sababbin hanyoyi masu inganci waɗanda musulmi za su yi murna da su a wajen haɓaka karatun Al-Qur'ani. Wanda ya haka tarihi da bakunan mutane na gari ba za su manta da shi ba, da addu'a da yabo a gare shi. Misali na 5, Suwaid bin Abdul Aziz ya ce, Abu Darda radiyallahu anhu ya kasance ya yi sallar asuba a babban masallacin Dimashq, sai mutane, ko kuma na ce ya kasance idan ya yi sallar asuba a babban masallacin Dimashq, sai mutane su tattara don su yi karatun Al-Qur'ani a wurinsa, sai ya kasa su mutum 10-10, a kowace 10 sai ya yi musu mai kula da su. Shi kuma sai ya tsaya a cikin harabar masallacin yana kallon su gabaki ɗayansu. Idan wani mutum daga cikin su ya yi kuskure, sai ya koma gun mai kula da ɓangarensu. Idan shi kuma bai gane kuskuren ba, sai ya koma wurin Abu Darda ya tambaye shi kan yadda gyaran yake. Idan mutum ya ƙware sosai, sai ya koma wurin Abu Darda ya ci gaba da karatu tare da shi. Abdullahi bin Amir yana daga cikin masu kula da mutane 10. Don haka da Abu Darda ya rasu, sai Ibn Amir ya zama shi ne halifarsa. Muslim Ibn Mishkam ya ce, ran nan Abu Darda ya ce da ni, kirga mini mutum nawa ne suke karatun alqur'ani a wajena sai na kida mutum 1600 da wani abu معرفه القراء قراء الكبار ناء الذهبي مجلد 1 شافي 41 زوا 42 haka nan gayatin nihaya na ibn jazari mujalladi na 1 shafi na 606 zuwa 607 wannan babbar tsangaya ce sosai wannan labari yana tabbatar mana da cewa sahabbai ne suka kafa tsarin tsangaya tuntuni ba abu ne da aka samar da shi tsakanin jiya da yau ba dole kuma a kula da shi saboda alheran da suke cikin sa zamu gane haka idan muka san cewa a tsangaya da makarantun allo ana kasa dalibai kusan gida uku kaji na farko mai koyar da kolaye yan babbako da farfaru waɗanda yanzu suka shigo karatu kaji na biyu mai darasin yan zuku wanda sauri suke su karanta Qur'ani ba tare da sun damu da hadda ba amma dai suna so a lakkana musu don su shiga tsari kaji na uku mai darasin yan sara waɗanda sune suke kokarin su yi hadda suna sa alluna a gaban wani malamin amma ba su kai su ajiye a gaban babban malam ba kashi na hudu sune darasin galdawa waɗanda sun yi hadda sun gyara waɗannan sune suke sa allansu gaban babban malam kashi na biyar alarammomi waɗanda sun yi hadda har sun yi tatu wato sun rubuta alqur'ani su ma suna zuwa gaban babban malam domin samun ƙarin loga gigari da harbi faɗakarwa ta biyar alarammomi sun ba da gudunmawa ta yin tunani da tsara yadda musulmi za su riƙa yin taron ƙarawa juna ilimi wato conference a turanci ba wai sun kafo ba ne daga wajen wasu taro na farko wanda ya shafi zallan mahaddata alqur'ani da alarammomi an yi shi ne a Basra tana Iraki a yanzu a taron suka duba yadda alarammomi za su daɗa inganta jin tsoron Allah da kiyaye martabar Qur'ani da sanin makamar aikin koyar da alqur'ani tare da kau da kai daga kwaɗayin abin duniya da son zuciya Abu Musa al-Ash'ari shine jagoran haɗa wannan taron ya tara makaranta alqur'ani zalla sun kusa mutum 300 da ya zo bayani sai ya girmama alqur'ani da kyau sannan ya ce ku daɗa koyan alqur'ani ku kuma karantar da shi domin zai iya zama muku hanyar samun lada sannan kuma zai iya zama muku hanyar samun ambato zai iya zama muku hanyar samun haske zai iya kuma zama muku hanyar samun zunubi kuma alqur'ani kada ku kuskure qur'ani ya bi ku domin duk mutumin da ya bi shi to lallai alqur'ani zai kai shi cikin dausayin aljanna wanda kuma qur'ani ya tata shi a gaba to zai ta kada kiyarsa ne sai ya jefa shi cikin wutar jahannama sunan darimi hadisi mai lamba ta 296 da hadisi mai lamba ta 3371 haka nan musannab na ibnu abi shayba hadisi mai lamba ta 30636 haka nan hilyatul auliya na abu nu'aym mujalladi na 1 shafi na 257 haka nan fada'ilul qur'an na ibnu durai a shafi mai lamba ta 65 wannan yana nuna buƙatar alalammomi da su riƙa haɗuwa lokaci bayan lokaci suna wanzuwa da ci gaba da irin wannan tarukan da nemo wasu hanyoyi ƙari akan waɗanda ake da su da nazari akan waɗanda ake da su ɗin duka domin a daɗa inganta harkar karatun alqur'ani da karantar da shi a ƙarshe muna kira ga al'umma baki ɗaya masu mulki da waɗanda ake mulka da 'yan siyasa da jama'ar gari da su daɗa nazari akan makarantun allo kulawa da inganta tsarin waɗannan makarantu kulawa ne da inganta imani da Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarkin shi ne ya saukar mana da Qur'ani don rayuwarmu a matsayinmu na musulmi don rayuwar tamu ta inganta idan muka yi wasarere da makarantun Qur'ani mu sani mun yi wasarere ne da imani da tsarin da addinin musulunci ya kafa a kansa na neman ilimi tsarin da musulmi suka burin kasa da wato tsarin da musulmi suka burin kasa da shi labarin su kuma ya haɓaka duk suka haskaka duniya da ilimi da sana'o'i da kere-kere a shekarun 1000 da Bature shi kansa bai san kansa ba tun a wannan lokacin domin shi yana cikin lokacin da kansa yana kulle cikin duhu da hayaniya da jahilci kamar dai yadda su suka yarda a lokacin da musulmi suna cikin hasken da makarantun allo suka dasa su kuma suna cikin abin da babban masani a cikin su dan kasar Italia Francisco Petrelli ya mutu a shekara wanda ya mutu a shekara ta 1374 miladiya ya kira da dark ages wato shekarun duhun kai da hauma na bature shekaru dubu bature yayi bai san me yake yi ba addini da ilimi da al'ada da rayuwa baki daya kamar yadda su suka yarda da haka cewa shekarun duhun kan nasu sun fara daga wajejen shekara ta 500 bayan annabi Isa alayhi salatu wasalam zuwa shekara ta 1500 miladiya wato shekaru 71 kafin haihuwar annabin mu kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi zuwa shekara ta 905 hijiriya Allah madaukakin sarki ya ba mu hasken alqur'ani duniya da lahira yasa qur'ani ya cece mu annabi alayhi salatu wasalam ya kudaitar da mu musamman wanda ya shiga wani hali na damuwa da ayawaita wannan addu'a اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استعصلت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي daga ƙarshe ina jan hankalin mai sauraro cewa wannan rubutun babban malamin mu ne wato Professor Ahmad Murtala Biyu ke hafizahullah ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Huzaifa na karanto tare da mai kula da na'ura injiniya MACD muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga abin da muka saurara amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk وأتوب إليك